بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Lahadi 13 ga watan Rajab, hijira na da shekara 1441, 8 ga watan March shekara miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na 6 daga littafin Sharafu Ashabul Hadith, wallafar Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi Ahmad ibn Ali ibn Thabit rahmatullahi alayhi, wanda ya rasu ne a shekara ta 463. Muna karantawa cikin muqaddima daga wannan nuskha wadda Malam Abu Abdurrahman Mahmud yayi mata tahdhibi da intiqa. Zamu tashi a inda malam yake cewa qala Abu Bakr walau anna sahibar ra'ayil madhmumi shaghala nafsuhu bima yanfa'uhu min al-ulumi وطلب سنن رسول رب العالمين واقتفى آثار الفقهاء والمحدثين لوجد في ذلك ما يغنيه أما سواه. يتي قال أبو بكر مالن أبو بكر شيكنش الخطيب إنكينن يكي تيوى ولو أن صاحب الرأي المذموم دا أتي ما أبو تن رأي واتواندي كي أي كي دا أغنينا ra'ayin shi wanda yake abun zargi wanda ya saba wa ra'ayin addinin musulunci, da zai shagaltar da shagala nafsuhu, da zai tsaya ya ta kwazo ya sa kanshi aiki bima yanfa'uhu min al-ulumi, ya shagaltu da abubuwan da za su yi mishi amfani na ilmomi, ilmin Qur'ani da sunna da tauhidi da sauransu. Wa talaba sunana rasulillahi rasulir rabbil alamin, ya nemi sanin sunna hadithai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Waqtafa athar al-fuqaha, yabi sawu, yabi tafarki, yabi burbushin inda malamai masana fiqhu wal muhaddithin, da malaman hadithi suka bi. Lawajada fi dhalika ma yughnihi amma siwahu, to da cikin wannan tafarki na bin ilimi mai inganci, ilimi wanda yake na addini na kwarai, zai riski abin da zai wadatar da shi daga duk wani abu wanda ya wallanci wannan. Waqtafa bil athari ar-ra'ayhi alladhi ra'ahu, da kuma ya wadatu da al-athar hadisi, yana mai barin ra'ayinsa, duk abin da yake gani na ra'ayin nasa. Akwai ilimi a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda za su bashi abin da yafi ra'ayin nashi inganci. Li'anna al-haditha yashtamilu ala ma'rifati usul at-tauhid, saboda shi hadisi shakundum ne, a cikin shi akwai bayanai akan sanin asalin tauhidi, abinda ke da alaka da ingancin aqida da sanin Allah, to akwai shi a cikin hadisi. Wa bayanu ma jaa min wujuhil wa'idi aw wa'd wal wa'id, kuma zai samu bayani akan abinda yazo na magana akan alƙawarin ni'ima da Allah ya yi ma waɗanda suka yi biyayya gare shi, da alƙawarin azaba da Allah ya yi ga waɗanda suka yi fajirci gare shi. Wato yana nuni ne a nan a taƙaice zuwa ga irin abin da su masu ilmul kalam da mu'tazilanci suke kawowa a cikin buhuth ɗinsu, magana akan usulut tauhid, magana akan alwa'd wal wa'id, magana akan siffofin Allah, magana akan tabbatar da akwai Allah. A garin irin wannan binciken nasu na aiki da hankali, har su je su faɗa abin da ba shi ne ba. Akwai labari da aka bayar na al-Imamu Ar-Razi mai tafsiri, Fakhruddin Ar-Razi, da ya je garin Naysabur, ya je wani lacca yana ta tattaunawa akan wai dalilan tabbatar da akwai Allah. Aka ce sai da ya kawo dalili ya fi guda dubu, babu aya ko guda daya ciki, dalili ne kawai na hankali, da kaza ne, da an yi kaza, da kaza, mutane aka tara ta mamakin irin dimbin ilimin da Allah ya mishi.
sai aka ji a ga wata tsohuwa an ce tsoho mata zaure ne kai tana kadin zare abinta aka ce kin kina zaure ga wani babban shehin malami ya zo gari yana ta zubar da ilimi kowa ya tara a gun wazin kin kina nan kina kadin zare tace me yake garantawa aka ce ai yana kawo dalile ne akan samuwa Allah yanzu ya ambaci guda dubu kuma yanzu ba tashi ba tsohon nan kai tayi tsaki tace da babu shakka guda dubu a cikin zuciyar shi da bai bukata zuwa ga dalili dubu don tabbatar da akwai Allah ba cikin mun san akwai Allah ba mu bukata irin nan da indan nashi so wato wani abu ne wanda koda asalin shi gaskiya ne asalin misali sanin Allah sanin tauhidin Allah sanin alwa'd wal wa'id abu ne wanda ya kamata mutum ya sani amma wajen hujjojin da za a kafa dan sanin abun sai a kuskura layi sai a je a tadako abun da wahala ne a sha wahala yanzu ka dauki littafi na Ummul Barahim irin wannan tauhidin da ake karantawa to za ka yi ta yawo a garin da waya ka samu wanda zai karanta maka shi ka fahimta wanda ake takama sun san abu za ka ji kawai gaba ɗaya wani rudani ne a ciki za a karanta amma ba za ka ji akwai wani haske irin wannan hasken da ke cikin ilimi abinda idan an faɗa a hadisi an fassara an kawo sharhi da maganganun malamai za ka ji ya zauna a zuciyarka cewa lallai wannan ya dace da fitira ya dace da abinda ya kamata a tafi a kai kamar shi ba za ka ji wannan a cikin shi ba babu wannan nan a cikin shi gaba ɗaya irin wannan ilimin na al-wujud shi yasa za ka ga su da kansu suna yi wa kansu watan abin nan tankiya cewa wannan ilimin ban yi wa halaka ake to ku ba ilimi ne na kwarai ba babu wani ilimi na kwarai za a ce ya maka yawa haka halaka da shi sai dai dama an kafa shi a turba mara kyau malam ya ci gaba da cewa li'anna al-haditha yashtamilu ala ma'rifati usul at-tauhid wa bayani ma jaa min wujuhil wa'd wal wa'id wa sifati rabbil alamin ta'ala amma qalatil mulhidi kuma hadisi ya dauke da siffofin Allah ubangiji subhanahu wata'ala ta'ala amma qalatil mulhidi wanda Allah subhanahu wata'ala ya daukaka ya fi karfin irin maganganun karkatattu abinda ke cikin hadisi ya wadatar wajen sanin Allah wal ikhbari da kuma bayar da labari an sifatil jannati wan nar siffofin aljanna da wuta sanin abinda ke cikin aljanna da wuta a cikin hadisi za a samu wama adda Allahu ta'ala fihi malil muttaqin wal fujjar da abinda Allah ya tanada a cikin aljanna dan masu jin tsoron sa Allah ka samu a ciki da abinda Allah ya tanada a wuta dan wanda suke fajire Allah ka tsare mu daga fajirci wama khalaqa Allahu fil ardina was samawati min sunufil ajaibi wa azimil ayati kuma a cikin hadisi zaka samu bayanai akan abubuwan da Allah ya halitta na ban mamaki a duniya a sama da ƙasa wanda suke suma duka ayoyi ne na samuwar Allah wa zikril mala'ikatil muqarrabin a cikin hadisi zaka samu bayani game da ambaton mala'iku wa nu'atis safina wal musabbihina da siffofin mala'ikun nan da aka ce wa inna lanahnu safun kuma mu mala'iku mu masu yin sahu-sahu ne as-safu ne ya daukan fasaran ko dai waɗanda muke bubbuɗe fuka-fukanmu mai sahu-sahu da su ko kuma as-safu na wanda suke kewaye da al'arshi duk ana fasarawa haka wa inna lanahnu al-musabbihuna ko su ne kuma masu yin sallah at-tasbih anan ma'anar shi sallah da suke yi su mala'iku ibada da suke yi to za ka samu bayani akan su waye mala'iku yanzu in ka ɗauki Sahih Bukhari kawai shi kadai duk wannan ilimin akwai a cikin shi duk bayanin da kake nema ya ishe ka ka bauta wa Allah har ka mutu baka buƙatar maganar wani malami duk wani bayani da ya shafi addini abin da ya shafi tauhidi abin da ya shafi fiqhu abin da ya shafi al'adu zamantakewa ciniki kasuwanci aure gado saki yaki sulhu zaman duk abin da za ka yi a rayuwarka za ka samu bayani akan shi ya ishe ka da za ka iya karatun da ke cikin shi ka ɗabbaka ba ka buƙatar maganar wani mutum can daban da zai kawo maka wani abu wanda ba zai sada ka da ma'aiki ba shi ko wannan kaga duka maganar da za a kawo duk abin da za a kawo maka za a ce annabi ne ya ce ka ba idan wata fassara ce za a kawo maka daga wanda suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko wanda suka ga wanda suka ganshi ko wanda suka ga wanda suka ga wanda suka ganshi duk ana ake tsayawa kaga kana da garanti akan abin da ake fadi wa fil hadisi qasasul anbiya a cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka samu labarin annabawa wanda suka shude kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa akhbariz zuhadi wal awliya da labaran masu gudun duniya da waliyan Allah wa mawa'izul bulagha da wa'azuzi na masu fasaha wa kalamul fuqaha da zancen masana fiqhu wa siyaru mulukil arabi wal ajam da labaran sarakunan larabawa da sarakunan ajamawa wa aqasisul mutaqaddimina min al umam da labaran al'ummomin da suka shude kafin wannan al'umma wa sharhu maghazir rasul sallallahu alaihi wasallam da labarin yaqoqin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu da kuma kananan yaqoqi wadanda nan bai je ba wa jumalu ahkamihi wa qadayahu da maganganu akan hukuncansa da shari'o'insa wa khutabuhu da laccocin da annabi yayi wa izatuhu da wa'azunsa wa alamuhu da alamomin annabtarsa wa mu'jizatu da abubuwan da ya gagari gasa a cikin su wa iddatu azwajihi da adadin matansa wa auladihi da adadin diyansa wa asharihi da sirkansa wa ashabihi da abokansa sahabbai wa dhikru fada'ilihim da ambatan falalolinsu wa ma'athirihim da abubuwansu na daraja wa sharhu akhbarihim da labaransu wa manaqibuhum da darajojinsu wa mablagu a'marihim da shekarun da suka rayu a duniya wa bayanu ansabihim da bayani akan dangantakansu wani dan wani ne mutumin gari kaza ne wani bararren bawan wani ne wani dan uwan wani ne wani karin wani ne duk a cikin ilimin hadisi zaka samu wadannan babu wani su malama hadisi kaman sojoji ne ba sa aro komai a waje komai suna da nasu wanda suke kasan gidan soja babu wani abu da za a ce a je a aro daga waje idan sojoji suna bukatar mai dafa musu abinci to za su mai da ita soja ne sanar da dafa abinci a gidan sojoji in ka je ofishin abin nan commander hatta ma sun je shi soja ci ko soja ne namiji mai wanki shushena soja ne likita soja ne nurse soja ne mai gadi a gate kowa soja ne babu ba sa yadda wani civilian wai yazo yana musu abin nan yana tarayya da su a cikin wannan harkar sai dai ai combatant din ka zuwa soja sai ka ci gaba da wannan aiki mun gani to haka malama hadisi suke komai nasu ne kowa sai dai je shi ya bunciro daga gare su malaman tarihi malaman tafsiri malaman fiqh malaman komai su suke zuwa su aro daga gun malaman hadisi su kawo cikin nasu ilimin wa fi tafsirul qur'an al'azim a cikin ilimin hadisi zaka samu fassara alqur'ani mai girma wa ma fihi minan naba'i wadh-dhikr al-hakim da bayani akan ma'anar abin da ke cikin alqur'ani minan naba na labarai wadh-dhikr al-hakim da ambato na hikima da wa'azuzi na hikima wa aqawilus sahabati fil ahkami al-mahfuza anhu a cikin hadisi ne zaka samu maganganun sahabbai wadanda aka kiyaye daga gare su na hukunce ma'ana abin da yake nufi malaman hadisi duk waɗannan abubuwan sun kayyade su akwai malaman hadisin da misali shi ya bada muhimmanci ne wajen kawo kissoshin annabawa wani kuma ya bada muhimmanci ne wajen yin labarin malaman zuhudu kaman Abdullahi dan Mubarak kaman Al-Imam Ahmad ibn Hanbal kaman makamantansu wani kuma ya bada muhimmanci ne wajen kawo tarihin sarakuna da masu mulki irin Ibn Jarir at-Tabari wani ya bada muhimmanci ne wajen kawo mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin al-Imam al-Baihaqi a cikin dalailun nubuwa da makamantansu wani labarin sahabbai ya tayi irin su Abu Nu'aymin irin su Ibn Abdul Barri har zuwa kan Ibn Hajar da makamantansu to wani kuma tafsirin al-Qur'ani kaman tafsirin Ibn Abi Hatim tafsiri ne a hadisanci tafsirin al-Imam Ibn Jarir at-Tabari tafsirin Ibn Mardawiyya da makamantansu wani kuma zai killace maganganun sahabbai da fatawoyinsu kaman Baihaqi a cikin sunan dinsa kaman Imam Malik a cikin muwaddasa kaman Ibnu Abi Shayba da As-San'ani a cikin musannaf dinsu sannan wa tasmiyatu man dhahaba ila qawli kulli wahidin minhum min al-a'immati al-khalifina wal fuqaha al-mushaydin kuma wani sai ya kawo shi kuma maganganun malamai waɗanda suka goyi bayan fatawoyin kama Imam Tahawi shi yakan tsawaita ya kawo maganganun malamai a cikin Mushkilul Athar da Ma'anil Athar, haka Imam Al-Baghawi a cikin Sharh As-Sunnah, haka Imam At-Tirmidhi a cikin Al-Jami' zai kawo maganganu ya ce wannan magana wale ne, wannan magana wale ne, da haka sai zama komai akwai shi a inda ake samun shi. Abin da ya rage kawai zama ka koyi karatun tukunna, ka iya shi, sannan kuma ka san mazan inda ake samun bayanai waɗanda zaka buƙaci su da zaran ana neman abu kaza, ka san a ina ya kamata ka duba ka same shi, a ina ake sa ran za a samu magana iri kaza. Wajibi ne mutum ya san wannan matsayin shi na dalibi. Wa qad ja'ala Allahu ta'ala ahlahu arkan ash-shari'a, malaman hadisi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su sun zama su ne ginshikai, su ne pillars na wannan shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadama bihim kull bid'atin shani'a, duk wata bid'a mummuna da malaman hadisi Allah yake ruguza su, da su Allah yake amfani wajen ruguza bid'a. Babu wasu waɗanda suke da gaunin hali akan bid'a irin malaman hadisi, ko waɗanda tawaga ta malamai suna iya compromise, suna iya sassauci, suna iya alliance, suna iya kaga su ma suna da wani burbushi na bid'a a cikin su. Malaman Al-Qur'ani misali, in zalla Al-Qur'ani wanda ba su sagi da hadisi ba, baka raba su da yan bid'o'i, yan bukukuwan nan na yayan dalibai, yan rubuce-rubucen sha din nan da ake yi, yan sauka a biya su din nan da sauransu, baka raba su da wannan yan bid'o'i. Duk wannan bid'o'i ne a cikin harkar karatu, yan musabaqoqin nan da ake dan magudi a cikin su, haka dai gasa-gasa. Mutum ya yi sauka 60 ko ya karanta maka tabara su 60 ka biya shi, a ina ya samu wannan? A cikin bid'a, baya cikin karatun sunna, kuma Allah rahma ne aikin da yake yi kenan. Malaman fiqh haka, baka raba su da yan hadisansu masu rauni da suke dan kafa hujjoji da su yau nan da can, kana buge su za ku fara rashin zaman lafiya da su. Balantana kuma malaman tarihi wanda dama su aka ce menene suke cewa abin nan, a barka a bar ilimi da yawa, a shige ka a shashirme da yawa, akwai wani taki da yake mu tarihi na manta asalin larabcin, so da duk shige ke da dirkaniya, in banda aka samu malamai muhaqqiquna su zahabi suka dinga tacewa, amma za ka ga akwai algaswar samin da yawa. Haka malaman nahawu kannan kuma dama su hadis bila haraji, don su dama gaba farko ma da hadisin ƙarya za su fara maka, da hadisi na ƙarya suke kafa hujja gani su da ƴan adab da za su fara maka hujja da hadisi wanda suke a cikin mawdu'atu ake garanta su, Ibnul Qaisi, Hamil Lu'ay Sha'ra'i, ila nari da ila irinsu. To duk wata tawaga ta malamai sai ka same su da wani burbushi na abin da yake malaman hadisi na ta cewa akan shi, sai ka same su da wannan. Shi yasa zaka kusan kowa in dai baya san gaskiya to sai ya faɗa da malaman hadisi, duk wanda bai san gaskiya sai ya kaga malaman hadisi yana jin takaicin su, saboda su kuma idansu akan wannan barna da yake. To amma to sai da haka duk wata bid'a a bakin su za a ji cewa ba ta da kyau. Wannan fa a cikin malamai kenan, idan ka shiga cikin zuhadu kuma da sufaye da ƴan da ubbadu, to nan kuma gidan hadisan ƙarya kenan, da matattu, hadisan Rajab, hadisan kaza, hadisan bayanai akan falaloli, da hadisan bayanai akan siffofin aljanna da wuta da makamantansu, da zaka ji a gun masu wa'azin tarmi da kussasu da makamantansu, to duk waɗannan malaman hadisi ke raga-raga da su. Walantawa kuma ka haura gate ka shiga cikin asalin ƴan bid'a, mu'tazila, ƴan shi'a, rafida, khawarija, waɗannan kuma dama su asalin abokan gaban malaman hadisi. Fahum umana'ullahi min khaliqati, sune masu gadi, sune security da ke gadin halittun Allah. Wal wasita bainan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ummati, kuma sune masu shiga tsakani wanda suke sada al'umma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duba ka ga duk wani malami idan ya zo, ko wata kungiya ko wata jama'a da suke karantar da wani manhaji ko wani tsari, suna so su sada mutane ne da kansu, mutanen su musu biyayya, mutanen su san girman su, mutanen su ba tafarkin su, ko mabiyan su ba abin da suke so. Inda malamin da yake koyar da duk wani ilimi, kowane irin ilimi ne, abin da yake so ya sa maka girman wannan fannin da wannan ilimin, ya gwada maka darajar shi, sawun aboko ne ko ba aboko ba. Amma malaman hadisi sun so suke koyar sadar da kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sadar da kai da asalin almanba'us safi din kawai na annabi, ake gaya maka da an ce babin da ke magana akan hukunci gaba sai a ce maka annabi ne yace annabi sallallahu alaihi wasallam ne fasara aya kaza sahabi ne yace annabi yayi kaza ba za su kawo maka nasu ba ba su kawo maka na malaman su ba ba su kawo maka na mutanen garin su ko abin da suka taso suka ga ana yi ko abin da ra'ayin su yake so wal mujtahiduna fi hibd millati sune wanda suka kware suke da kwazo wajen kiyaye addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda za abun mutane su yi addini kowa da sarran shi duk za su yi abin da suke so ne ba za su dauko na annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma din da aka ce ga malamin hadisi ya sauka wani gari to kokarin sa ya raya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka zaka ji a tarihin sa ana fada ana cewa wani kaza shi ya kai sunna gari kaza ba zai kai mazhabin shi ko fahimtar sa ko abin da ya sani na ra'ayin sa ba a'a na annabi din ne dai shine akan gaba alaihi salatu wassalam anwaruhum zahira hasken su haske ne wanda yake mai walqiya wa fada'iluhum sa'ira falalolin su sun yadu a duniya an san labarin falalar malaman hadisi wa ayatuhum bahira ayoyin su masu karfi ne hujjojin su masu karfi ne wa madahibuhum zahira tafarkin su sananne ne duk tafarkin su a inda duk suke game da aqidar su da manhajin su da irin karatun su a ko ina ɗaya ne sananne ne wa hujjatuhum qahira hujjar su kuma mai karye kashin bayan duk wata bid'a wa kullu fi'atin duk wata kungiya tatahayyazu ila hawal tarji'u ilayhi duk wata kungiya ta da wani son zuciya da take koma zuwa gare shi mazhabi ne kungiya addini ce tafarki ne na aqida wata harka ce tana da wani mission and vision ta da wata manufa da wata magangara da wani masharabi akwai wani abu da ake yi a ciki wanda zaka ga shi aka sa gaba akwai wani cultism a cikin kowace kungiya ko da ku an ce sunan ta kungiya Ahlus Sunna in dai ba hadisi aka sa gaba aka ce shine manhajin ta ba sai kaga akwai wani son zuciya a cikin ta haka ne ko ba haka bane aw tastahsinu ra'ayan ko kuma kaga ana ganin kyan wani ra'ayi ta akifu alaihi wanda gaba ɗaya za a tare akan wannan ra'ayin a kewaye shi siwa ashabil hadith in banda malaman hadisi in banda mazuwa hadisi fa innal kitaba uddatuhum was sunnata hujjatuhum su littafin Allah alqur'ani shine tanadin su sunna ita ce hujjar su war rasula fi'atuhum annabi kuma kadai shine kungiyar su salawatullahi wa salamuhu alayhi ba su da wata kungiya su sai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ilayhi nisbatuhum idan an zo danganta kowace kungiya su izuwa ga annabi ake danganta su a ce musu ashabul hadith ahlus sunnati ashabul athar ahlus sunnati wal jamaa ba a danganta su ga wani mutum a ce maliku ko shafi'i ko abu hanifa ko dawud bin zahiri ko duk wani mutum da ka sani a duniya su ba sa dangantuwa izuwa gare shi suna dangantuwa ga mai gidan kowa ne sai su ce su ƴan kungiyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam la yu'arrijuna ala al-ahwa asa kuma zuwa ga son zuciya wala yaltafituna ila al-ara ba sa kallon ra'ayoyin mutane in ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kai a gaban su ko ka ce kai dan Allah hadisi ne in baka bi wannan kaida kariya kake wannan tace kaida kawai ya zama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine gaba gare ka ba ruwanka da ra'ayin wanda ya bi ko wanda ya saba ka'inan mankana kamar yadda fadi a ranan daga cikin hadarin da muke fuskanta mu dullabul ilm da sauran masu harka ilimi shine muna samun kanmu a cikin ta'assubanci ba mu sani ba ta'assubanci kuma ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zaka makale akan wani ra'ayi to makale akan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakina kowai karka sake ka samu kanka a cikin kana ta'assubanci ga wani wanda ba annabi ba saboda na farko tukuna duk wanda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka iya yin ittifaki da shi akan komai ba dole sai ka saba mishi kenan wata rana za ku rabu da shi sannan kuma akan abinda ma kuka haɗa shi din ba za ka iya kare shi akan komai ba duk mota na zai zo yayi abinda baya karuwa a hujja ko a hankali ko a ilimi ba zai karu ba saboda shi ba ma'asumi bane bai da wannan ismar daga Allah subhanahu wataala Allah bai bashi kariya ba da haka ba za ka iya kare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai Allah ya bashi irin wannan kariyar wanda zaka iya kare ta a koyaushe da hujja bayyananniya. Ko wane ne malaminka ko shehinka ko limamin mazhabinka ko wanda kake bin irin aqidarsa, to ku haɗa shi a cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba ku gani yanzu ɗan ɗariƙa suna so su kare inyasi da ƙarfin tsiya, ba zai karu ba, ba zai karu ba saboda barnar da ke tare da shi tayi yawa. Da kawai su fito su ce kai jama'a mu ba inyasi muke bi ba annabi muke bi, da sun zauna lafiya. Wannan waɗannan da suke ta fitowar maganganun zindiƙanci, inyasi fa shi ya fara faɗan irin wannan maganganu. Duk ran da Allah ya kawo mu kan karatun a cikin littafin Istiqama, Ibn Taymiyyah zai ishara zuwa ga irin wannan magana. Za mu kawo burbushin su kaji cewa ga irin abin da inyasi yake fara. Ka je ka nemi abin nan din shi, me sunan shi, diwanin shi, Dawayun Sitt, ka karanta ka ji irin shirkar da ke ciki. To amma sai ka ga wani babban malami zai ce a'a, mu tsakaninmu da waɗannan ƴan haƙiƙa ba addininmu suke bi ba, mu tsakaninmu da inyasi kawai yana kai mu gaban manzon Allah ne. Mu ba ruwanmu da wannan maganganun ƙarya ne, ko dai ya zama bai san akwai waɗannan maganganun ba, wanda wannan shine adafun ihtimalai, babu wanda zai kai irin wannan mataki a dariƙa a ce bai san waɗannan ba, ko kuma ya san su, kuma ya san akwai su, amma shi yana da hankali, ya fi waɗancan hankali, ba zai fito ya faɗa ba. In kuma sun faɗa, maimakon ya fito ya ce gaskiya jama'a waɗannan maganganun da gaske ne akwai su a cikin maganganun Inyas, kuma ba daidai ba ne, yi jur'a ya ce ba daidai ba ne, kuma mu dama mun bi Inyas ne da tunaninmu cewa gaskiya yake, tunda mun gane ba gaskiya yake ba jama'a ba ruwanmu da shi. Ko kuma alƙalin shi jama'a iya wani maganganun ba ruwanmu da shi, da ɗan ɗariƙa zai yi haka da ya tuba, da ya samu ɗaukaka. Kuma abinda za ka fahimta shi ne, na farko Inyas ɗin nan fa ba fa malami ba ne irin yadda kake ji ana faɗa, misali a ce Abubakar Gowon malami ne, Ibn Taymiyyah malami ne, Ibn Baz malami ne, Salihu Al-Usaymin, ba fa irin wannan malanta yake ba, ba yi da nasibi a cikin ilimin addini irin wanda wai har za a ce ya malanta, nasibinsa a cikin wannan ɗariƙa ce. Duk wanda ya kan tarihin shi ya san wannan, je ka nemi littafin Malam Ɗahiri Mai Gari, Ash-Sheikh Ibrahim Inyas As-Sangali, Ara'uhu wa Ta'alimu. Kuma ba ma haka ba, su fito da rubuce-rubucen shi akan addini mana, akan fiqhu, akan hadisi, akan tafsiri, akan tarihi, akan aqida. Ba da su ake rattin malamai ba, ba su muke kalla mu ce Zahabi kaza ne, Ibn Qayyim kaza ne, Ibn Rajabin kaza ne, ba da su ake kalla ba. To babu waɗannan abubuwan, sai dai waƙe-waƙe, sai maganganu na sharɓo magana, da kuma ƙoƙarin sawa kanshi girman da ya fi ƙarfin shi. To duk wani malami ka sa shi a wannan ma'auni, in ya faɗi gaskiya bi shi akan gaskiya, ran da ya faɗi ba gaskiya ba, ko kuma abin da yake ba shi ne daidai ba, to idan akan tafarki mai kyau yake, ba a cin mutuncin shi, ba a zagin shi, ba a kyaran shi, ba a aibata shi, za a nemi mishi uzuri, amma ba za a bi shi akan wannan magana ba. Za a nemi uzurin da za a bashi a ce to wannan abin da ya faɗa ba daidai ba ne, amma kuma yana nan dai a matsayin shi. Kalli girman Abu Huraira jama'a a cikin ilimin hadisi, zaka yi cewa shi ne alhafizul awwal a ilimin hadisi, amma hadisin da ya zo ya karantar ya ƙara da ra'ayin shi game da alola cewa a wanke wuya, a wanke hannu har hammata, a wanke ƙafa har gwiwa. Dama shi ma tunda ya san wannan aiki ne da ra'ayi a ɓoye yake, amma sai wani ɗalibi ya gaishe shi ya ce algatu malam ya kake wannan, ya ce na ji annabi ya ce ne akwai haske da za a samu, ina so haske na ya kai har wuya, haske na ya kai har hammata, haske na ya kai har gwiwa ranar alkiyama. Kaga kyakkyawan manufa ce, amma babu malamin da ya goyi bayan shi akan wannan, ce a wannan ba daidai ba ne. Jibi irin girman ilimin Aisha, babu wata ƴa mace wadda kai Aisha ilimi a tarihin musulunci, amma sai da malamai suka fikin abubuwan da suke ta faɗa ba daidai ba. Annabi ya ce in kare ya gita ba sallah, in mace ta gita ba sallah, in kaza ya gita ba sallah. Aisha ta yi tawili, malamai sun kyale ta, ba su kyale ta ba, amma babu wanda ya ci mutuncinta. Amma za a ce to wannan dai ra'ayinki, mu dai muna nan mu haɗu da ke a cikin tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka ake mu'amalantar malamai, idan sun yi abin da sun faɗa abin da ba daidai ba, ba za a ci mutuncinsu ba, ba za a kyare su ba, ba za a aibata su a kai ba, amma kuma ba za a bi ba na annabin nan shi za a bi. Idan ko dama ɗan bid'a ne, to an samu abin da ake nema na mashi hujumi kawai, shi wannan babu dama bai da wata alfarma, to sai a mai hujumi da haka zaka ga irin wannan hujumin kaji malamai suna yi sai ka ji ba dadi in kana karantawa wanda dama can dan bid'a ne to sai an mai tonan sirri shine irin abin da Ibnu Qayyim yema wannan da yema Minhajus Sunnatul Nabawiyya shi na gadi kalami Shi'atul Qadariyya kaga ai hujumi ne na'am Ibn Taymiyyah ya wannan littafin to zaka ga anan babu arziki babu sassauci saboda dama ana jira ne dama abokin fada ne kuma gani to dan haka malaman hadisi suka fi kowa samun dacewa ta wannan fuska su annabi suke dangantuwa zuwa gare shi tuqbalu anhum minhum kai ko ma yuqbalu minhum ma rawu anir rasul sallallahu alaihi wasallam duk abinda malaman hadisi suka rubuta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana karba wa humul ma'mununa ma'amununa alaihi wal udul su abun amincewa ne abun da suka fada daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga an amince an yada da zarar inda an ce zuhuri ya ce daga ibnu umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza malik ya ce daga a'arz daga zuhuri daga zarar abdullahi ibnu yusuf ya ce daga malik imam ahmad ibnu hanbal ya ce daga wani sai ka ji kana su da wannan abu bukhari ya ruwaito sai ka ji kana su saboda amini amintacce ne shi akan wannan ilimin ba a shakka in dai kai ba zindiki bane baka shakka amanar da Allah ya huwace mishi game da wannan ilimi hafazatul dini wa khazanatu sune storekeepers na addini sune masu kula da taskar addinin musulunci awiyatul ilmi wa hamalatu sune buhunhunan ilimin addini sune inda kwanshi idza ikhtulifa fi hadithin idan akai sabani game da wani hadisi kana ilaihimur rujuu zuwa gare su ake komawa gari i gari ake tasowa zuwa tambaye su me za ku ce game da kaza fa ma hakamu bihi fa huwa al maqbulul masmu'u abinda suka hukunta akai shine abin karbe shine abin ji wa minhum a cikin malaman hadisi kullu alimin faqih sune zaka ga su malamai ne ko masana fiqhu ne irin su malik irin su zuhuri irin su ibnu musayyib irin su sufyan ibn Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da irin su Makki ibn Ibrahim da makamantansu malaman fiqhu ne kuma malaman hadisi ne wa imamin rafi'in nabihin a cikin su ne akwai manyan limamai gagga nabihin waɗanda suke fadakakku irin su Shu'ba irin su A'mash irin su Ahmad ibn Hanbal irin su Bukhari irin su Daraqutni wanda zaka ji suna da wani wato Allah ya musu wata baiwa ta kwarjini da ilimi irin su abin nan Abu Hatim Razi irin su Abu Zur'a Allah ya musu wani wata baiwa da wani kwarjini da wata daukaka wa zahidin fi qabilatin da wanda kuma suke ba ruwan su da duniya kai kusan kowanne malamin hadisi na lamunce maka yana da wannan siffa inda ya kai malamin hadisi a cikin wannan asrul awwalin in banda dai da suka samu kansu a cikin yanayin da ba wannan ba wanda su ne suka yi shiruzi daga asali amma dukkanin su suna da wannan siffa saboda siffar zuhudi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gujewa haram gujewa sabo gujewa shagaltuwa da duniya dukkan malaman hadisi na lamunce maka suna da wannan siffa kaje ka bi tarihin su kawai haka bar a cikin littafin tarihi zaka ga waɗanda ba su da wannan siffa su ne kadan wato wanda zaka ce malamin hadisi misali a ce kaji an ce yayi arziki ya samu duniya kuma ya shagalta da duniya kadan ne misali al-Imam an-Nasa'i aka ji an ce kullum abu tushe da kaza yake cin abinci yana da kaji da yake kiwo kawai wanda ake yanka su kawai don ya ci abinci yana da mata hudu bai taba rabuwa da mata hudu kaga wannan zaka kamar yayi kama da shagala da duniya da sai yayi kama ko irin wannan Khalil Baghdadi din na attajiri dai haka akwai su a cikin malamai dai amma asali zuhudi shine tafarkin su kuma muka ce zuhudi muna nufin zuhudi a tafarkin magabata yanzu kamar Shu'ba din nan da kake ji ana fada ka je karanta abinda malamai suke fada akan shi alal misali da zahabi yazo a cikin sai alamin nubala yake cewa kana abul bistami imama daman alkunya shikenan abul bistami ya kasance imaman sabtan hujjatan naqidan jihbiran salihan zahidan qani'an bil yasir yace ya kasance dan zuhudi ne wanda ya hakura da kadan ra'asan fil ilmi wal amal kusan kowanne malamin hadisi sai kaji ana fadan cewa yana da zuhudi ba sa karkata zuwa ga duniya. Yanda misali mu dinnan yanzu muke duniya ce kawai a gaban mu, gaba ɗaya dukkan energy din mu da tunanin mu da dukkan wani abin da muke nema zaka ga yafi karkata zuwa ga duniya. Dan abin da ya rage ne ko muke sanyawa a cikin harkar lahira shine wato kila sallolin farilla da iyakacin samari kenan, wanda dai kusan kowa yana yi inda musulmi ne. Sai dan abin da ba a rasa ba, wani rabon shi da azumi tun ramalana ballantana kuma a ce ya zauna ya dinga tilawa ko ya saurari karatu ko ya ta tasbihi, ballantana kuma abin da zai shafi cewa ya cire dukiyar shi ya aikin addini, wannan kam sai waliyai suke wani waliyai kuma guda nawa ne? Abu dalu ne 40 ake cewa ko a duk zamani. To da ka zuhudu a gun malaman hadisi ko jama'a wani abu ne very common, wato kokarin karanta duniya da karanta samuwarta da kuma rashin shagaltuwa da ita. In aka samu mai kuɗi a cikinsu to za ka ga ɗaya-ɗaya ne, kuma ba sa bari kuɗinsu galabaice su su zama 'yan duniya. Kamar Abdullahi ɗan Mubarak attajiri ne amma kuma zahiri ne a lokaci guda. Hal littafi yake da shi kitabu zuhudu na sha daga suke tafi mafiya muhimmanci a zuhudu a babin karatun zuhudu na mazhabin salaf. Amma attajiri ne duk shekara yakan kai mutane akalla 100 zuwa 150 aikin haji a cikin kuɗin shi ya kai su aikin haji, ya je ya kama musu hotel-hotel, ya biya musu kuɗin duk abin da ake biya na logistic da sauransu, sannan ya ba su guziri su yi siyayya su yi tsaraba. Idan aka dawo gida bayan an gama ya kira su walima ta musamman ta godiya cewa sun taimaka mai ya kashe kuɗin shi ta harkar Allah, sannan anan za a kwanta kaya kowa ya ɗauki nashi. Yadda yake fikin din mutane dama aka ce to zai ce ne a yi asusu, duk wanda ya aje asusu ya aje asusun to alama kana da niyyar aikin haji kenan. To idan an dawo din nan sai ya dawo maka da asalin kuɗinka. Ya fi shekara 50 yana yin wannan. Al-Lays ibn Sa'ad attajiri ne, babban manomi ne dan kasuwa, amma duk kuɗin shi me yake yi da su? Idan ya tara rabawa malamai yake, malamai waɗanda ba su da aikin yi sai karantawa, su maliku su waye su yake aikawa da sai aika mutum kuɗin da zai shekara yana kashewa. Ya lissafa misali duk sati zaka buƙaci naira nawa, to wata naira nawa kenan, to a shekara sai ya ninka by 12 kawai sai dai ka ji alat kawai, kai dai kawai ka ji ka karanta. To da haka ba su damu da irin wannan duniya da muka damu da ita ba. Da haka zuhudu a gunsu ko jama'a wani abu ne very common. Mu ko yanzu kaga sai dai a ce a ƙabila kaza ko a gari kaza akwai wani bawan Allah wanda sai a ringa kallon shi ma wanda ba yi da hankali, cewa bai damu da duniya ba, rashin hankali ne kai damu da duniya. Makhsusin bi fadila, zaka samu a cikinsu waɗanda Allah ya keɓance su da falaloli, to waɗannan su ma suna da yawa, wanda zaka mujabud da'awa ne irin su Fudail ibn Iyad. Falala wanda zaka ga sarakuna ma suna tsoron shi irin Abdurrahman al-Auza'i, wanda sarakuna ma tsoron su suke ji. Irin su Zuhri, wanda sarakuna ne suke murna idan sun zuhuri sun zauna a wajensu, idan sun ci abincinsu, maimakon kai ka dinga kuri kana cewa ai na ci abincin jiya da gwamna, a gwamna ne zai dinga alfahari da wannan, shi ne zai dinga posting a Facebook yana cewa ai na ci abincin jiya da mallam wani misali. Saboda falalar da Allah ya ba su da karama da kwarjini, in suka zo gari to komai denawa ake kawai a dawo wajensu, komai sarakunan ne suke roƙonsu dan Allah ku zo garin da muke, ku zo ku karantar da mutane dan garin ya samu abin nan, ya samu hauhawar shigowar mutane wanda zai haifar da yanayin kasuwanci ya ƙaru, al'umma ta ƙara haɓaka. Irin abin nan, irin waɗannan malamai, irin Ahmad ibn Hanbal wanda Allah ya mishi baiwa da falala wanda kowa ya sani, irin Sufyan ibn Uyayna wanda sai dai shekara 70 yana yin aikin haji, duk shekara yin sai addu'a ya ce Allah ka sa in dawo bari, barin kuma zai dawo. Aka ce da 71 ya ce sai ya ji kunya Allah, ya matsa wa Allah da roƙo sai ya haƙura, shi kenan kuma bai kai shekara ba. Ranar muke magana Sufyan al-Thawri ko da ya adda ya ce Allah kar ka gama ni da Abu Ja'far musu. Abu Ja'far lafiyar shi lawaki a wannan rana bai kwana ba. Akwai wani malamin hadisi da aka zo aka roƙe shi wata rana a harami, ana tsananin zafin rana, aka ce don Allah ka mana addu'a a samu sanyi mana. Yana cikin dawafi ya addu'a,
akai ta ruwa har da kankara sai aka zo masaukin shi ana mushi albishir cewa ashe Allah yana sa adda ka haka yayi ta kuka yace shi wallahi da yasa Allah zan shona da da bazai yi asarar ta haka ba da cewa ya Allah ya sa ya haura su dadi lafiya da wutake ita kace ce adda da Allah zai ansa gari shi bisani yayi asarar ta a duniya yake gari to haka malaman hadisi suke jama'a kuma wannan tafarkin in ka bi tafarkin su ko zaka ga tun daga can zamanin har zuwa yanzu duk wanda da ya amsa suna ya kira shi malamin hadisi ko mai harka da hadisi zaka ganshi da irin wannan sukofin saboda wani masharabi ne akan shi suke tafiya wa qari'in mutqin akwai kuma alramumi makaranta a cikin malaman hadisi irin su Hisham ibn Ammar ibn Nusayr wanda yana daga cikin dalibai Imam Malik wanda Malik sai aka mishi bulala din shine ko Hisham ibn Ammar yazo yana dan matashi shekara shi 17 babu shi ta sai da gidansa na gado aka bashi kudin ya taho yazo kawai yazo ya shiga makarantar Maliku babu izini aka sa aka kamo shi aka zane shi ta kuka daga baya dai ya ba Maliku labarin yadda aka Imam Malik ya tausaya mishi to shikenan zauna a baka hadisi yace to dan Allah shi a ƙara mishi bulalin ma sai a ƙara mai hadisin kawai yana da hadisi a cikin Bukhari Hisham ibn Ammar yana daga cikin qurra'u na kasar Dimashka kuma yayi limancin juma'a a kasar Dimashka yayi tsawon rayuwa shekarar shi a duniya ina jin ba na manta ba shekara 92 a duniya kuma a cikin shekarar 92 nan fiye da shekara 60 shi limami da juma'a ya rasu shekara 245 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zabi yana cewa ruzika tulal umri ruzika tulal umri wal aqli Allah ya mishi albarka da tsawon rayuwa da kuma hankalin shi bai gushe ba fartahala nasu ilaihi li akhdh al qira'ati wal hadith mutane suka yi ta tasowa daga gari gari suna karban hadisi a gunshi suna abin nan saboda Allah ya bashi tsawon rayuwa da kyakkyawan hankali to ire-iren su irin abin nan Hamza ibn Habib bin Zayyad kaga shi ma malamin hadisi ne ko malamin nahwu ne ko makari ne wanda kira'a shi ma tana cikin abubuwan dogaro yana da hadisi a cikin sahih Muslim ai Hamza ko da as-sunan al-arba'a kuma in ba na manta ba yar shika ta 156 Hamzatu ibn Habib bin Zayyad na'am irin Ahmad ibn Nasr ibn Ziyad al-Qurash ibn Ziyad al-Qurashi shi ma malamin kira'a ne al-Imam at-Tirmidhi ya riwaya daga gare shi ya rasu shi ma shekara ta 245 duk waɗannan qari'ai ne ko malaman hadisi wa khatibin muhsin kamar shi Hisham ibn Ammar din da muka fara kenan da makamantar su da shi kanshi khatibul bagdadi wa humul jumhurul azim su ne tawaga mafi girma wa sabiluhumus sabilul mustaqim tafarkin su shine madaidaici wa kullu mubtadi'in duk wani dan bid'a bi itiqadihim yatazahharu in yana son ya buya sai ce shi ma ahlus sunna ne ko ahlul hadis duk wani dan bid'a baya iya fitowa ya ce babu dan bid'a da ya fito ya ce shi mu'tazili ne sai dai kaje ce a shi ma malamin hadisi ko tafarkin hadisi yake ba wanda ya fito ya ce ai shi ba khawarije ne sai dai ce a shi yan hadisi yake bi kowa da nasu yake tazahuri wa alal ifsahi bi ghairi madhahibihim la yatajasaru ba wanda yake giringidi shi ya furta wata mazhaba wadda ba tasu ba yace shi yana bin mazhaban khalaf ne misali kai yake ba zai koda aikace ta yake bi ya fi so wajen fada yace shi ma ahlus sunnati kowa mazhabin sa yake so ya shiga man kada hu wanda diye musu makirci qasamahullahu sai kaga Allah zai karya shi karshe baya kai labari wa man anadahu wanda ya musu taurin kai khazalakumullah Allah yana tabar da masu yi wa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da masu bin hadisin taurin kai la yadurruhum man khazalahum wanda ya cutar da su ko ya tabar da su bai iya cutar da su wala yuflihu man itazalahum wanda di ya ware kanshi ya ki shiga cikin tafarkin malaman hadisi to ba zai tsira ba al muhtadu li dinihi ila irshadihim faqiyan duk wanda yake son ya samu tsira ga addininsa yake fatan addinin shi ya samu kyakkyawan katanga to yana buƙatuwa zuwa ga tafarki da shari'ar malaman hadisi
وبصر الناذر بالسوء إليهم حسير wanda yake duban su mummunan duba yake musu kallon biyu ahu to yana tababbe ne ba shi da wani riba da zai ci wa inna allaha ala nasrihim laqadir Allah shine mai taimakon malamin hadisi wannan yabo sun shashi a wurin nan ya isa sai dai ta kawo hadisai da maganganu da su goyi bayan yaban da yake musu yace an Muawiyah ibn Qurra an abihi anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu nasun min ummati mansurina la yadurruhum man khazalahum hatta yawmal qiyamah daga Muawiyah dan Qurra dan Iyas kenan baban shi Quratu dan Iyas sahabi Muawiyah ibn Qurra yana daga cikin ahlul basra Abu Iyas al basri an ce an haife shi ne ranar waqatu jamal rana aka haife shi yaro shi ka ta 113 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin rijalul jama'a as-sitta babu malami ne yana da riwaya daga mahaifinsa dinnan da wasu malamai yake cewa daga babansa wato Qurratu dan Iyas din kenan Qurra kuma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhu sallawatullahi wa salamu ala nabiyyi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yazalu nasun min ummati mansurina wasu tawaga daga cikin al'ummata ba za su gushi ba mansurina Allah yana taimakon su Allah yana ba su nasara la yadurruhum man khazalahum duk wanda ya tabar da su wanda ya nemi ya ci mutuncin su ba zai iya tutar da su ba hatta ta kuma sa'a ba za a gushi ba ana samun ire-iren waɗannan mutane har zuwa tashin alkiyama a ƙasa wannan malami ta'liqi yace wannan hadisi yana cikin Muslim binahawihi da kwatankwacin sa a kashin gaskiya wannan hadisin baya cikin sahih Muslim da wannan lafazin babu shi a sahih Muslim sai dai Sunan Tirmidhi da Ibn Majah da ya ambata al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi at-Tayalisi al-Hakim Abu Abdullah ibn Hibban Sheikh al-Albani ya inganta shi da makamantar su amma dai da wannan lafazin a cikin sahih Muslim a bisa kusurin bincike na gaskiya babu shi wallahu a'lam tayyu akun lafazi ne mai kama da shi qala ali ibn al-madini fi hadith an-nabi sallallahu alaihi wasallama la tazalu fa'ifatun min ummati zahirina ala al-haqq la yadurruhum man khalafahum ali ibn al-madini malamin imam al-bukhari ali ibn abdullah ibn al-madini rahmatullahi alayhi daya daga cikin jigajigan malaman hadisi din yake magana game da wannan hadisi kamar da imam tirmidhi ya kawo ya ruwaito daga Bukhari daga shi Aliyu din a cikin sunan dinsa a cikin Jami' Tirmidhi yace hum ahlul hadith sune malaman hadisi alladhina yata'ahaduna madhahibir mazahibar rasuli wadanda suke kirdadan tafarkin fatawa da karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayazubuna anil ilmi suke kare ilimin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laulahu da badan su ba lam tajid inda al-mu'tazila war-rafida wal-jahmiya wa ahlil irja'i war-ra'yi shay'an min as-sunan da badan malaman hadisi ba babu abinda zaka samu na hadisi a gun mu'tazila da rafida da jahmiya da murji'a da yan ashabur ra'yi babu abinda za a samu a cikin su a gurin su na hadisi da zai amfana mutane duk su da ma ba hadisi ne sagin su ba ba shi suka damu da shi ba mu'tazila da masu suna gina karatun su ne akan hankalin su akan ka'idojin su da suka tsara rafida kuma da masu gidan ƙarya ne ba su da gaskiya ba sa aiki da gaskiya jahmiya kuma gidan ta'awili ne murji'a kuma ba a san su da bincike da karatu ba su kawai ɗan fatan a gama lafiya ne ashabur ra'ayi kuma ba su da mechanism na hadisi gaba da ilimin su ya gune akan kiyasi to da badan malaman hadisi ba za a samu hadisi a gun waɗannan yana faɗan kungiyoyi ne a zamanin su waɗanda suka shahara to haka kuma kowane zamani kungiyoyin addini zaka ga ba damuwa suka yi da hadisi ba sun fi damuwa da asalin manifesto na wannan kungiya tafarkin wannan kungiyar irin tsarin da take so ta gina akai shi suka damu da shi da haka malaman hadisi su ne suka zama wato abin nan dankali ana ci ana kushewa ko kai na abin da shi ke cewa katangal sukari kowa ya jingina sai ya lasa kowa yana neman abin da zai sadar da karatun shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ran da yake so ya saki da manzo Allah to sai kuma gun malam hadis zaka yi jin dan bid'a ta ne yana ce maka ai wannan yana cikin Bukhari saboda ranan ya samu abin da ya kamada abin da zai goyi bayan ra'ayin sa to ranan zai ga maka cewa ai akwai ishima a Bukhari an jima ka dan kuma yana iya buge wani abin da ke cikin Bukhari ya ce bai da ba zaka su malam hadisi su ne Allah ya ba su wannan tagomashin su ne Allah subhanahu wataala ya ba su wannan daukakar suka zama su hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine abin nan dinsu shine raw material dinsu shine kayan aikin su akan shi suke dabdalar su dan haka kowa yana da bukatuwa zuwa ga abin da ke hannun su in babu nasu to babu abin da za a san ka kaddara misali a ce babu wannan littafin hadisan a cikin duniyar ilimi me ya saura babu abin da zai saura wace magana ce za a karanta a musulunci za a faɗi magana layi ɗaya biyu uku in dai karatun Allah da annabi ake karatu ne na gaskiya a ce ba a buƙatar hadisin da zai goyi bayan wannan karatun ya za a yi kenan hasali ma in kana karanta littafai irin waɗanda suke sun wofanta daga hadisai za ka ji ba su da daɗi duk abin da ake karantawa wanda yake mai kyau ne da zaran an faɗi magana ɗaya biyu tafsiri ne fiqhu ne tarihi ne zuhud ne raqa'iq ne shari'a ne na hukunce hukunce ko ibada ko mu'amala to abinda za a kawo a daure wannan zance shine a kawo ayoyi a kawo hadisi idan babu ayoyi babu hadisi ya zama tsura kenan ya zama ra'ayi Allah ubangiji ya tsare mu zamu saurara anan saboda kurai lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda malaiki ke cewa qala abu bakarin faqad ja'ala rabbul alamin al-fa'ifatal mansura hurrasad dini wa sarafa anhum kaidal mu'anidina litamassukihim bish-shar'il matin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullah